check it down low. Yeah. All my ladies, check it. Your mommy's not America. Direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 21 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, mutum na biyu da suka kafa kungiyar Taliban ya isa birnin Kabul. Mullah Abdul Ghani Baradar ya isa babban birnin na Afghanistan ne a yau Asabar domin kafa gwamnatin hadaka, a cewar kamfanin dallancin labaran AFP. A jiya Juma'a, wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da yan kasar China a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe kananan yara biyu, kana jikkata wasu mutane uku, a cewar yan sanda. Yan kasar Haiti kuma da aka bari da yunwa da rashin matsugunai sakamakon mummunar girgizan kasa, suna tsayanin bukatun kayan jin kai, yayin da shugabannin kasar ke famar tattara kayan jin kai domin kaucewa fadawa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan a shekaru 11 da suka gabata.
Kanin labaran kenan. A jihar Niger, Najeriya, wasu ɗaruruwan mutane ne a ƙaramar hukumar Rafi suka gudanar da zanga-zanga kan janye jami'an tsaro da ke ba su kariya daga har-haren 'yan bindiga da suka addabe su.
Mun kawo wannan zanga-zangan ne saboda yau watan 11 ba ma bacci. Mata masu ciki da suka haihu, mutum 22 suka haihu wurin gudu. Wallahi wani ba a ɗaukan mahaifa, sai dai a ɗauki yaro a gudu.
Sannan muna tafa da rahoto na musamman kan yadda ƙwararru daga Najeriya da ƙasar Haiti balaguro zuwa kasashen da suka ci gaba don samun ingantacciyar rayuwa.
Ƙwararru dai suna bari kasa akwai damuwa da gaske, don muna da ƙarancin su, musamman idan mutum ya duba ta ɓangaren liktoci, muna da ƙaranci ba kaɗan ba.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Mutum na biyu da suka kafa kungiyar Taliban ya isa birnin Kabul. Mullah Abdul Ghani Baradar ya isa babban birnin na Afghanistan ne a yau Asabar, a cewar kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP. Wani babban jami'i ya faɗa wa AFP cewa Baradar zai shiga wata tattaunawa akan kafa gwamnatin haɗin gwiwa a Afghanistan. Jaridar New York Times ta ce Khalil Haqqani, ɗaya cikin manyan shugabannin Taliban kuma ɗan ɓangaren Haqqani, shi ma ya yi magana da taron masu ibada a masallaci a Kabul a jiya Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin kwace duk wani ba Amurke da ke Afghanistan yake so ya koma gida. Ya ce Amurka ta himmantu wurin kubutar da 'yan Afghanistan da suka taimaka wa Amurka a yakinta da Taliban. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun ce jiragen Amurka sun sake fara aikin kwasan jama'a daga Kabul bayan dakatar da aikin sama da sa'o'i 6 saboda yawan jama'a a sansanin 'yan gudun hijira a Qatar. A jiya Juma'a, wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da 'yan kasar China a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe kananan yara biyu, kana ya jikata wasu mutane uku, a cewar 'yan sanda. Fashewar ta auku ne a kan hanyar East Bay a tashar jirgin ruwa ta Gwadar da misalin karfe 7 na dare. 'Yan kasar China sun ɗan ji raunuka, a cewar sanarwar 'yan sanda. Tashar ruwa ta Gwadar tana cikin lardin Balochistan, inda mayakan 'yan awari suka daɗe suna kai harin ta'addanci. Yara biyu ne aka kashe, kana wasu uku suka jikata a cikin harin, inji kakakin gwamnatin yankin Balochistan ɗin Liaquat Shahwan. Kungiyar mayakan 'yan awarin Balochistan Liberation ta ɗauki alhakin kai harin kunar bakin waken. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, 'yan kasar Haiti da aka bar su da yunwa da rashin matsugunai sakamakon girgizar ƙasa, lamarin da ke kai su ga motocin dakon kayan jin kai, a wani lokaci ma sukan dan saci kayan, suna tsananin buƙatar kayan jin kai, yayin da shugabannin matalauciyar ƙasar ta Caribbean suke faman tattara kayan jin kai domin kaucewa fadawa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan da aka samu a ƙasar a shekaru 11 da suka gabata. Halin da mutanen suka kai wa motocin kayan agajin na nuna kunci da marasa matsugunan suka fada a ciki bayan girgizar ƙasa ta ranar 14 ga watan Agusta mai ƙarfin maki 7.2, wadda ta kashe kusan mutane 2,200, kana ta jikata sama da mutane 12,000, ta kuma lalata sama da gidaje 100,000. Sofin Numa, wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa, ta ce gidansu ya lalace a cikin girgizar kasar, kana wata ƴar uwarta ta karye yayin girgizar. Ta ce lallai wannan kayan abincin zai taimaka musu ainun.
Anjima kaɗan Babaya Kubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu, inda za mu fara da Najeriya. A jiya Juma'a ne ɗaruruwan mutanen garin Kundu ta ƙaramar hukumar Rafi a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar ƙasar suka gudanar da zanga-zanga tare da rufe hanyar Bina zuwa Kwantagora da ta haɗa jihohin Kebbi da Zamfara domin nuna ɓacin rai akan matakin da hukumomi suka ɗauka na janye jami'an tsaro da ke ba su kariya daga 'yan bindiga da suka addabe su. Ga wakilinmu Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani.
Masu zanga-zangar dai sun ce hankalinsu ne ya yi matuƙar tashi akan wani yunkuri na hukumomin jihar Niger da suka yi na janye jami'an tsaron da ke ba su kariya daga 'yan fashin daji da suka addabe su. Masu zanga-zangar dai cikin fushi sun yi ƙarin haske akan halin da suke ciki na tashin hankalin waɗannan 'yan bindiga.
Da wa muke magana yanzu?
Da Yusuf, Yusuf Muhammad. To abin da muka dauki wannan mataki a garin mu zama mai roshi hankali, kullun gudu muke yi, muna gudu ana ka barayi ga sunan sun kashe mu, su kashe iyayen mu, su kashe kannan mu, muna gudu muna kwana Sanjeru. Aka wayi gari aka man taimako na manfol suka tsare mu, bayan an kwana kwana biyu sai kuma ga sako cewa wai yau yau za su kwashe kasu garin su mu garin mu. In suka wuce tsare mu, ko za ka muna wanda tsare mu, saboda su muke yi ko aka muna wasu ko abun manwayin ga.
Sunana Hawa Ahmed Kundu. Mun kawo wannan zanga zangan ne saboda yau watan mu 11 ba ma bacci. Mata masu ciki da suka haihu mutum 22 suka haihu wurin gudu, wallahi wani ba a dokan mahaifa sai dai a doki yaro a gudu. A ƴaƴanmu da suka mutu a gada mutum 12 suka mutu. Yanzu nan an kawo muna wannan taimako, mun fara jin daɗin wannan taimako. Jikka mu sayan gada aka yi kwanan su 8 wayanga, to an ce za a zo a kwashi. Shi yasa muka kawo wannan zanga-zanga don Allah da Annabi na gaba gare mu su sani mu gaskiya ba mu yadda ba. A kawo muna gudunmuwan wasu sannan a kwashi wayanga. An ba haka ba za su zo su mana kashin mummuke ne.
To daga bisani dai shugaban karamar hukumar Wosheshe wannan rabul dan Juma Suleiman na Langwane ya tinkari waɗannan masu zanga-zanga tare da yi masa jawabi kamar haka.
Kun yan banga guda 80 da za su kwanta nan zan jan kwasu bindigogin su, na kuma gaya musu da cin su da shan su yana wuyana. Saboda haka don Allah ku hakuri.
To ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ba ta da nufin ta janye waɗannan jami'an tsaro kwata-kwata daga wannan wuri, kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Wasiu Abiodun ya yi ƙarin bayani.
Command is just planning an operation in a local government within the state, so as soon as that assignment is done they will return back to their point.
Ya ce ba wai an janye su ba ne, akwai wani shiri da rundunar 'yan sandan jihar Niger ta yi na kai su wani aiki na musamman a wata karamar hukuma da ke nan cikin jihar Niger, kuma da sun kammala aikin za su koma wurin da suke. Wannan yanki na Kundu dai yana ɗaya daga cikin yankunan da ke fuskantar matsalar 'yan fashin dajin, domin kuwa a nan ne aka kwashe fasinjan nan na bus su kimanin 50 a kwanakin baya. Mustapha Nasir Batsari, muda Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton, yanzu kuma ga Babu Yakubu ya da hada labaran duniya kashi na biyu.
Birnin Orlando na jihar Florida ya buƙaci al'umman birnin da su rage yawan amfani da ruwa tsawon makonni saboda ƙarancin iskar oxygen da ake amfani da shi wurin gyara ruwa a Raba. Ƙarancin iskar oxygen ita ma wata matsala ce mai nasaba da annobar COVID-19. Waɗanda suka kamu da COVID-19 suna tsananin buƙatar iskan domin taimaka wa numfashinsu, kana suna neman iskar ruwa a jallo. Jaridar Orlando Sentinel ta wallafa a shafinta na yanar gizo cewa tuni birnin ta daina zuba ruwa a filayen taruka da wuraren wasannin ƙwallo domin adana ruwa. A ƙasar Australia kuma yau Asabar 'yan sanda sun yi arangama da masu zanga-zangar ƙin dokar ƙullin COVID-19. 'Yan sandan sun ce sama da mutane 4,000 ne suka halarci zanga-zangar. An kai jama'an 'yan sanda guda 6 da suka samu raunuka zuwa asibiti, kana an kama sama da masu zanga-zanga 200. Hukumomi a Indiya kuma sun tabbatar da wani rigakafi da aka yi a ƙasar a wani matakin gaggawa, yayin da kamfanin magani na ƙasar Burtaniya na AstraZeneca ya kaddamar da wata jinyar garkuwar jiki da za ta yaƙi da COVID-19. A ƙarshe, an rantsar da ɗan diplomasiyyar don Oscar Martuwar a matsayin ministan harkokin wajen ƙasar Peru a jiya Juma'a domin maye gurbin farfesar nan mai sassaucin ra'ayi wanda ya murabusa akan wasu kalamai masu tsarkakiya da ya yi kafin ɗaukar aiki. Martuwa ya taɓa zama ministan harkokin ƙasashen waje a farkon shekarun 2000 a ƙarƙashin shugaba Aljandro Toledo mai ra'ayi matsakaicin akida, amma yanzu zai yi aiki ne tare da gwamnatin masu sassaucin ra'ayi a ƙarƙashin jagorancin shugaba Pedro Castillo, kuma tsohon malamin makarantar yara. Nadin nashi na da muhimmanci ga makomar siyasar Castillo, yayin da hukumar zartarwarsa za ta nemi ƙuri'ar amincewa daga majalisar dokokin ƙasar mai rinjayin 'yan adawa kafin ƙarshen wannan wata. An rantsar da shi ne a wani buki a helikwatar gwamnati da aka nuna a kan talbijin ba tare da wani ƙarin bayani daga gwamnati ba.
A gaida Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman da wakilin Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana, wanda ya duba yadda ƙwararru daga Najeriya da ƙasar Haiti ke balaguro zuwa wasu ƙasashe da suka ci gaba don samun ingantacciyar rayuwa.
Wata babban matsala da Najeriya ke fuskanta ita ce yadda adadin ƙwararru daga fanni daban-daban ke balaguro zuwa wasu ƙasashe da suka ci gaba ke daɗa ƙaruwa, kuma akasarin waɗanda ke fita daga ƙasar sun kammala karatunsu na jami'a. Alƙaliman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa ficewar ƙwararru 'yan ƙasar baya rasa nasaba da yadda ma'aikatu a Najeriya ke fama da rashin ingantaccen tsari, musamman a fannin kiwon lafiya da yake fuskanta ficewar likitoci da sauran ma'aikatan jinya zuwa wasu ƙasashe. Professor Tahir Mamman babban lauya ne a Najeriya, kana shugaban jami'a mai zaman kanta ta Base University da ke Abuja.
Ƙwararru dai suna bari ƙasa akwai damuwa da gaske don muna da ƙarancin su, musamman idan mutum ya duba ta ɓangaren likitoci, muna da ƙaranci ba kaɗan ba. Amma ban da likitoci, annawa tunani mutane an treni nasu su fita waje su suna aiki a waje ba abun damuwa ba ne, don mutum ya dubi yadda Amerika kanta ta ginu da mutane waɗanda suka kore da baƙi ne ƙasar da ta ginu, shi yasa suna da visa na musamman na jawo baƙi waɗanda suke da wasu korewa da suke da buƙatarsu. Don haka mu ya dogara ga yadda muka tsara namu harka, yadda mutane ƙwararrun za su zauna, mu kuma har yanzu mu jawo wasu daga ƙasashe su zo su zauna su yi mana aiki.
Wasu rahotanni sun yi nuni da cewa matsalar tsaro, rashin zaman lafiya ko rashin ayyukan yi a ƙasashen baƙaƙen fata kamar Najeriya da ƙasar Haiti na daga cikin dalilan da suka sa 'yan ƙasar ke ƙaura zuwa wasu ƙasashen. Fitaccen lauya a Najeriya barista mai nasara Umar Kogo ya bayyana min bambancin da ke tsakanin ƙasashen biyu.
Haiti na fama da tsagwaron matsalar tattalin arziki, bayan matsalar tattalin arziki tana fama da matsalar siyasa, saboda an kasance kusan koyaushe zaka ga wannan gwamnati ta hau a kifar da ita, wannan ta hau a kifar da ita, ba a samu demokradiyya ta zauna daram da gindinta ba. Kuma bayan nan tsaku tsankai da kasashen yammacin Turai suke yi ma kasar Haiti, harkokinta duka waɗannan ai ba abubuwa ne da muke gani ba a Najeriya. Najeriya tankamammiyar ƙasa ce wadda take ita tafi kowace arziki a nahiyar Afirka. Haiti ita ce wadda tafi yawan talauci a bangaren Latin America. Saboda haka kasar Haiti tana da matsala, koda mutane sun yi aikin da sauransu babu masana'antu, babu harkokin ci gaba. To shi yasa da yawa 'yan kasar Haiti suke fita, musamman su je kasashen da suke akwai laruwanta na arziki, akwai wuraren da za a mutunta kwakwalwa da ilimin da suke da shi, kuma akwai masana'antu waɗanda da ma'aikatu waɗanda za su je su yi waɗannan aiki. Saboda haka kamar yadda 'yan Najeriya ke fita, 'yan ƙasar Haiti su ma suna fita haka, kusan yadda ake rubinjaniya neman a samu visa a fita ƙasar nan don a je a samu wuri wanda yake mai sa'ida. To su ma ƙasar Haiti suna yawan fita suna yin wannan. Najeriya ta yi ma Haiti fintin kau ta fannin tattalin arziki, ta fannin yawan ɗan adam. Ma Haiti na da mutum kusan miliyan 19 ne ko 20, Najeriya na da mutum miliyan 210.
A Najeriya wasu masu nazari na danganta yadda ƙwararru ke ficewa daga ƙasar ga rashin kyawun yanayin aiki, ƙarancin albashi da kuma sakaci wajen kulawa da ma'aikata daga ɓangaren gwamnati. Kan wannan batu da ta Ahmad Shehu, babban malami a jami'ar Amerika da ke jihar Yola a Najeriya, ya min ƙarin haske.
Ni kullum tunani na abu uku ne yake jawo wannan. Ita ƙasa tamu ba ta da damammaki ake kiran opportunities da suka wadata, wanda duk wani wanda ya karatu ya ƙware zai iya samu aiki cikin sauki kuma rayuwa mai inganci. Saboda haka duk wanda ya karatu ko ya koyi wata sana'a ta bangaren ilimi, yayi ne saboda ya gyara rayuwarsa. Rayuwar nan kuma ba ta gyaruwa in dai kai karatu ka zo ka zauna ba ka da wani abin da za ka yi. Samu dama sai ka ga cewa a maimakon ka koma gida ka fara shan wahala gudu tsakanin Abuja da Lagos da kauye ka kama kafan wancan nan siyasan da wancan mai kudin kana ta fama bayan ka samu ilimi to in dai ka samu dan gurbi a wani waje wanda ba sai ka sha wancan wahalan zaka same shi ba za ka cewa kai dan adam ne ka kamata ka tsaya inda ka ga in sauƙin samun yanda za ka yi aiki na biyu kuma nayin rayuwa dai na kasan nan kama daga rashin yuno wutan lantarki rashin tsaro rashin tituna kiwon lafiya makarantun gwamnati masu inganci ba ga cewa ko da mutum ya san in ya dawo Najeriya yana da aiki misali mutumin da ya tafi dama da aikin sa irin mu wasu mun tafi karatu da aikin mu dama muka tafi kuma akwai yarjejeniyar cewa in ka gama karatu zaka dawo kuma ka ci gaba da aiki a nan gida Najeriya ba ga cewa in mutum ya je can ya ga yanda rayuwa take gudana ko kana da shi ko baka da shi illa iya tunanin ka shine kana da lafiya zaka je aiki in ka gwada da nan gida sai ka fara tani yanzu ka koma gida babu wuta abubuwa dai ga su nan waɗanda za su kashe maka gwiwa wajen misali in ka saba rayuwa a kasar Ingila ko Jamus ko America kada ka sakai kai ce ka saba da wancan rayuwar tunanin ma zaka koma cikin wata rayuwa da ba irin wancan ba to sai kaga cewa to me ma amfanin komawa din tunda zaka iya aiki a nan matsayin ka citizen of the world da ma dai amfanin boko karatu da iya sana'a shine ya maida kai duk inda ka je zaka iya rayuwa
duk da cewa ana korafe-korafe kan yanda ake ci gaba da samun ficewar kwararru daga Najeriya waɗanda ke tasiri ga ci gaban tattalin arzikin kasar Malam Jilani Aliyu wanda ke zama shugaban hukumar da ke sa ido wajen ci gaba da zane-zanen motoci a Najeriya ya ce
mun san cewa dai ci gaban kasa abu ne wanda idan ana son a cin masa dole kowane dan wannan kasar ya tashi tsaye ga cewa kowa ya iyakar nashi kokarin wurin samar da haka idan muka duba abun da ke faruwa a Najeriya wato akwai kasashen da su ma suna da nasu matsalolin amma zaka ga cewa mutanen su za su dage kowa ya iyakar nashi kokari kuma ni da naje America karatu naje ba wai na bar Najeriya ne saboda kuma wata kasa da zama ba dindindin naje ne saboda in koyi zane da kero motoci daban-daban da fatar na samu dama wannan abun da na koya in amfani da shi wurin ci gaban wannan babban kasar ta mu ina ganin wannan gurin ne kamata ɗan Najeriya wanda ke cikin kasa da wanda ke kasashen waje su ma su rika irin wannan tunani su irin wannan dagewar ba kasar da bata da matsaloli ko wannan kasashen da muke gani na Turawa da sauransu su ma suna da irin nasu matsaloli
masana dai sun ce mafita ga ficewar kwararru daga kasashe kamar Najeriya da Haiti sune yin hubbasa wajen daukar matakan magance matsalolin da ke sa su yin kaura daga kasashen su na asali waɗanda suka hada da samar da kyawun yanayin aiki ga matasa da ke kammala karatu da kuma shawo kan matsalolin tsaro da shugabanci na gari da dai sauransu Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya
tafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin da wannan lafiya zai leka jamhuriyar Niger ne inda kungiyoyin kare haƙƙin matafiya da kiyaye hasira suka fara jan hankulan hukumomi da kamfanonin jigila da su dauki matakai domin kawo ƙarshen hasiran ababen hawa da ke hallaka rayukan fasinjoji a Niger. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muna Barma ya tattauna da Alhaji Maiduka Umar Yawale shugaban kungiyar ONG Akar mai fafutukar kawo ƙarshen hasiran ababen hawa a Niger inda yake cewa
abun ya kasance kwanakin ga kuncin shekarun bana misali sayan da su dukkan kansu misa sufuri sun kai na Alep 2000 da shirin ma bai huce to abin da babu ga mutum dubu ɗan kaɗan ne wajen mutum farsa ga rasarar kasu bisa hatsarin motoci wajen mutum 990 da wani abu sun karasa rayukansu sanayi sanadiyar hatsarin motoci to kuma wanda suka rasa rayukansu na wadanda suka mutu nan take ko kuma kwana 30 bayan hatsarin mota sun yi aka lisa wadanda sun karasu ba a lisa hasu ba kuma ba a san iyaka su ba wadanda wanda na ke gani to kun ga abin sai mu ce ya kalance kwarai ya yi yawa in ka biyo a gani ya yi wani Boko Haram da wani ta'adda hatsarin mota da wani cutar da ake ta faɗi wani ta coronavirus da wani malaria duka hatsarin mota ya wuce wannan nan ne shatar to sai muka ga magabata sun shiru ba mai caci ufa mu kuma alhali kun gani kowa san da ɗan abin da a gare mu na taimaka ma gwamnati aikin da ya kamata gwamnati shi mu son ranar wani mun kisa saboda mu ceto al'umma mun kasa kan mulki wani aiki kenan ƙarfin mu ne muke sa da ɗan abin da a gare mu ba wani tallafi ake mana ba kuma kowa san ƙasa ga take da haɗi da yawa bayan mu ci magana kasa gaba daya muna wai malam makai wannan haƙi ne wanda ya tabbata to wannan wanda ke kawo irin wannan hasori da ke mutuwa sosai su ne manyan kamfani na zamani yanzu wanda ke ɗauka zaga direba guda ya ɗauki mutu 70 cikin mota to mutu 70 ai kuma shi ma ai wani ƙaramin gari ne to akwai dokoki da aka kawo musu kuma takaita an kaza musu na ce da a duk direbobi kwari masu 'yan shekaru ba 'yan yar ƙanana ba kuma direbobin da sun kwari sannan su dukan kansu motocin akwai abubuwan da aka kamata a sa musu na rage gudun su da su kuma da kula lafiyar motocin lokaci-lokaci ana yi to da gwamnati ya zamanto an bar abin barkatai kowa yana abin da ya ga dama ba a zuwa a yi bincike a ga abubuwan nan da an kace musu suna nan gari su ko ba su nan gari sai an kyale kowa daga ba shi ne abin da ya ga dama shi sa ga muna da kama cikin ƙasa kamar ƙasa da ake yaki bayan kula da kuɗi
a iya nazarin da ku kuka yi waɗannan ƙa'idodi da kake magana a kansu su rashin mutunta su waɗannan ƙa'idodi kawai ne yasa ake yawan fuskantar hatsarin ababen hawa musamman dai su waɗannan manyan motoci na jigila na bis-bis
ba shi in ka dibi hatsarin mota shi dai a namu ilimi da mun ka sani na wannan karatun hanya shi hatsarin mota abu uku ne ke sa shi cikin abu uku ɗin nan to sai an samu cikas da guda yana ka hatsari cikin abu uku ɗin nan akwai hanya da kanta ita da kanta hanya in ba a yi ta tsarinta da kyau ba ko tana da wata matsala tana sa hatsarin mota ita shi abu hawan da kashi in ba a kula da lafiyar shi ba a kula da shi saboda doka ta ce lokaci-lokaci waɗannan motoci masu sufuri su zo a diba lahiyar motoci lokaci-lokaci in ba irin wannan shi ma za a samu cikas sannan shi mai shan abu da kashi direbin da kashi in bai samu cikakken horo ba ko kuma yana shan wasu ƙwayoyi na yadda hankali ko kuma yana da gajiya shi na kawo hatsari a samu hatsarin mota to shi yasa waɗannan kamfani sai an ka ɗauki dokoki an ka samu su na farko an ka ce musu duk mota wadda za ta ɗauki dogon hanya ya zama to tana direba guda biyu kowane ga lokacin hutun shi da lokacin aikin shi bayan wannan direbobi su dukan kansu akwai lokaci da lokaci da an ka ce zan kai su ana musu horo lokaci-lokaci to horon na har yanzu ba su kwana shi ba kuma yana cikin dokokin da an ka samu su na a zanki wayan durbin suka lokacin-lokacin ba hausa abin da ɗaya shahi direba a ɗauki kwararren direba kuma lokaci-lokaci ya zama to ana shi wa'azi ana wayan mai kai bisa ga abubuwan abu bisa ga bisa ga sana shi da su mota
la a gaida sulubin manubar ma a tattaunawar sa da shugaban kungiyar ONG a kar mai fafutukar kiyaye hatsarin a jamhuriyar Nijar Alhaji Maiduka Umar Yawale yanzu a madadin su da madaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo Ungo Karufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Tace salam biyoyi Hausa hakika jihohin Zamfara da Katsina da Neja suna cikin tashin hankali na hare-haren yan ta'adda. Irin yadda a kullum lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasarmu Najeriya da nahiyarmu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Sako na gaba ya fito ne daga Babandi Mamman Bandi da ke salon biyoyi Hausa. Ganawa tsakanin ministan kwadagon Najeriya da likitoci masu neman ƙwarewa da ke yajin aiki. Muna fatan za a samu daidaito duba da yadda marasa lafiya talakawa suka shiga cikin halin ni'asu. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman Taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa kake albarkacin ranar jin kai ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin faɗakar da al'umma muhimmancin kawo ɗauki ko agaji ga waɗanda ke cikin bukata. Muna kira ga jama'a da su zama masu tausayawa juna ta hanyar kai musu ɗauki a duk lokacin da suke a cikin bukata. A fatan Allah ya sa a dace. Sai sako daga Yusuf Meleda Gwalolo da malam-malam mai zanen hula Gwalolo jihar Bauchi kace salam biyoyi Hausa. Ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin jihar Bauchi ta gaggauta kawo kayan agaji ga al'ummar garin Gwalolo da iflayin ambaliyar ruwa ya lakumewa gidajensu da gonakinsu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamar Jau ya ce Najeriya kenan a sace ɗalibai a makarantun boko, a sace su a makarantun islamiyya. Shugabanni na kallo amma sun kasa ɗaukan kwakwaran mataki a kai. Gaskiya idan har aka kyale hakan ya ci gaba da faruwa to tabbas akwai matsala babba ma kuwa ba ƙarama ba. Allah ya kyauta. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To baballa a takaice, mutum na biyu da suka kafa kungiyar Taliban ya isa birnin Kabul. Mulla Abdul Ghani Bardar ya isa babban birnin na Afghanistan ne a yau Asabar a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Wani babban jami'i ya faɗa wa AFP cewa Bardar zai shiga wata tattaunawa akan kafa gwamnatin haɗin gwiwa Afghanistan. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin kwace duk wani ba Amurke da ke Afghanistan yake so ya koma gida. Ya ce Amurka ta himmantu wurin kubutar da 'yan Afghanistan da suka taimaka wa Amurka a yakinta da Taliban. A jiya Juma'a wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da 'yan kasar China a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe kananan yara biyu kana ya jikata wasu mutane uku a cewar 'yan sanda. Fashewar ta auku ne a kan hanyar East Bay a tashar jirgin ruwa ta Gwadar da misalin karfe 7 na dare. 'Yan kasar China sun dan ji raunuka a cewar sanarwar 'yan sanda. Tashar ruwa ta Gwadar tana cikin lardin Balochistan inda mayakan 'yan awari suka dade suna kai harin ta'addanci. A ƙarshe, a jiya Juma'a 'yan kasar Haiti da aka bar su da yunwa da rashin matsugunai sakamakon girgizar ƙasa, lamarin da ke kai su ga motocin dakon kayan jin kai a wani lokaci ma sukan dan saci kayan. Suna tsananin buƙatar kayan jin kai yayin da shugabannin matalauciyar ƙasar ta Caribbean suke faman tattara kayan jin kai domin kaucewa fadawa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan da aka samu a ƙasar a shekaru 11 da suka gabata. Halin da mutanen suka kai wa motocin kayan agajin na nuna kunci da marasa matsugunan suka fada a ciki bayan girgizar ƙasa ta ranar 14 ga watan Agusta mai ƙarfin maki 7.2 wadda ta kashe kusan mutane 2,200 kana ta jikata sama da mutane 12,000 ta kuma lalata sama da gidaje 100,000.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Hailu Hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya